sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Mawa saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Litinin 1 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga Maryam da kanun labarai.
Bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu, inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare, za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Rasha ta harba makamai masu linzami guda 18 a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin, amma Ukraine ta ce ta dakile 15 daga cikin su. A yau Litinin, sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba Falastini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan, a cewar ma'aikatan lafiya ta Falastini.
Dukkanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, yayin da har yanzu gwamnatin Najeriya ke fafutukar kwashe dalibanta da ke Sudan, wasu da suka makale a cikin Sahara suna korafin kasancewa cikin mawuyacin hali.
Sai da muka yi 10 hours a wani Sahara, ba gida ba gaba ba gida baya, mutane ta makale a ƙasa. Sai bayan awa 10 aka iya aka fitar da ita, sannan muka dauki hanya.
A Najeriya kuma iyayen daliban na Sudan na ci gaba da bayyana damuwa kan rashin sanin hakikanin makomar iyayen nasu.
Labarin da yake bani shine cewa wani anyo harbe kwantawa suke, ga yara suna suma, yara da manya ma, iyaye maza da mata da suke karatu a can dalibanmu.
A jamhuriyar Niger kuma wata kungiya mai zaman kanta ta kasa da kasa ta shiga horar da manoma da sauran mazauna yankunan karkara kan wani nau'i na kariya daga illolin sauyin yanayi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirinmu na ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril ke gabatarwa. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare. To amma kafin duk waɗannan, sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu, inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare, za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Dama an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta, amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita. Yarjejeniyar ta buƙaci bangarorin su ba mutane damar fita daga yankin lafiya, kuma su buɗe hanyar da ƙasar za ta iya samun agajin jinƙai, amma aka ci gaba da fadan. Kowane bangare dai ya zargi ɗayan da laifin saɓa yarjejeniyar. A yau Litinin, babbar daraktar hukumar abinci ta duniya Cindy McCain a cikin wata sanarwa ta faɗi cewa hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗage dakatar da ayyuka na wani ɗan lokaci da ta yi bayan mutuwar jami'anta uku ranar 15 ga watan Afrilu. Ta ce ana sa ran jihohin Gadaref, Gezira, Kasala da kuma White Nile za su kasance wuraren rabon abinci a cikin kwanaki masu zuwa don ba da agajin gaggawa ga mutane da yawa da ke matuƙar buƙata a yanzu. Rasha ta harba makamai masu linzami guda 18 a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin, Ukraine ta ce ta dakile 15 daga cikin su. Rahotannin farko da aka samu daga Kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rayuka ba, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Haka kuma a cikin dare Rasha ta kai harin makami mai linzami a kan birnin Pavlohar da ke gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa an harba makamai masu linzami guda 7 a kan birnin, amma an kakkaɓo wasu daga cikinsu. Shi kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce mutane 34 ciki har da yara su ne suka jikkata sakamakon harin ta sama. Rasha ta yi girke manyan na'urorin kariyar makamai da ba a taɓa gani ba a duniya cikin shekaru da dama, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Litinin, a bayanan da ta saba fiddawa kullum game da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. A yau Litinin, sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba Falastini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan da aka mamaye, a cewar ma'aikatar lafiya ta Falastini. Wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin Tambara. Nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan Isra'ila wacce ke kai hare-hare cikin dare a garuruwa da ƙauyuka da ke yamma da kogin Jordan, wani mataki da ta ce na daƙile 'yan ta'adda ne. Falasɗinawa da yawa ne barin wutar Isra'ila suka kashe a wannan shekarar, kuma an kashe mutane 19 a hare-haren da Falasɗinawa suka kai kan Isra'ila a lokacin. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta ce shekarun matashin 17 kuma sunansa Jibril Allada. Ta ƙara da cewa wasu uku sun samu munanan raunuka sakamakon faɗan da ya ɓarke a sansanin 'yan gudun hijirar a Qabat Jabbar da ke kusa da birnin Jericho da ke gabar teku a yamma da kogin Jordan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Yayin da gwamnatin Najeriya da ta soma kwashe ɗaliban ƙasar daga Sudan mai fama da yaƙi ta mota zuwa makwabciyar ƙasar Masar, wasu ɗaliban na kokawa kan cewa sun makale a cikin Sahara. Ofishin jakadancin Najeriya a Sudan dai ya bayyana cewa ɗaliban na jiran tantancewar mahukuntan ƙasar ta Masar kafin su iya tsallakawa zuwa cikinta, inda ake sa ran kwaso su zuwa gida Najeriya ta hanyar jiragen sama. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da ɗaya daga cikin ɗaliban da yanzu haka suke akan hanyar.
Tun da abin nan ya fara, daga farko ana cewa mu zauna a gida haka dai, tun daga harbe-harbe ya zo har ana sa su bomb, har ana intruding gidajen mutane. Da ƙarshe dai muka samu aka evacuate ɗinmu. Da muka taho hanya, mu motar mu ma ta samu matsala. Sai da muka yi 10 hours a wani sahara, ba gida ba gaba ba gida baya, motar mu ta makale a ƙasa. Sai bayan awa 10 aka iya aka fitar da ita, sannan muka ɗauki hanya. Daga nan dai har muka zo wani gari sunan shi Halfa, sai motocin suka ajiye mu a nan ba tare da wani bayani ba, kawai dai suka ajiye mu da mu da kayan mu gaba daya, kamar inda suka ajiye mu shi car park ne kawai a gefen titi suka ajiye mu. So daga baya dai da muka yi magana, sai aka ce wai ba a kai mu border ba saboda nan an fi samun abinci, amma kuma duk da ana samun abinci yana da tsada kuma ba a ba mu wajen kwana ba.
Wane ne ya turo motocin da suka kai ku wannan wurin Halfa da kike magana?
Mu an ɗauke mu daga Razi, jami'atin Razi.
Ana hukumomin Najeriya ne suka aika motar ta ɗauko ku ko kuma ita hukumar makaranta ce?
Daga embassy aka ce an turo motocin. Motoci kaman guda uku aka tura shi jami'ar Razin. To shi ne daga nan aka ɗauko mu. Amma a hanya da motar tamu ta makale, a nan ne wasu motoci suka yi haɗu da mu suka taimaka mana har dai muka fito. To farko mu nan mota biyar muka zo, mu ne aka ajiye mu a nan.
Kun kai kaman kuna?
Tun da duk mota tana cin kaman mutum 49, za mu yi kaman mu 250 kenan da farko. Daga baya kuma wasu motocin guda biyu suka ƙara zuwa. Yanzu dai ina ganin za mu yi wajen mu 800 a nan wurin.
To yanzu da nake magana da ke a wani hali kuke ciki, tunda da an kince ba ƙarasa da ku bakin boda ba can a Halfa, kuma an ce muku nan saboda an fi samun abinci. Kuna samun abincin?
Ana samu, amma da tsada, kuma kusan kowa kuɗin shi ya ƙare, haka dai halin dai ba daɗi.
To su ofishin jakadanci na embassy ba su ba ku wani tallafi ba ko na kuɗi ko kuma na wasu kayayyakin abinci misali?
Gaskiya ni dai ba wanda ya shagare ni, kawai dai mutanen wajen ne haka suka ɗan bamu wani irin, akwai wasu shaguna haka da ba a gama ba, shi ne aka ɗan bawa kaman mata kaɗan, sai kuma wani kaman ɗan gini haka shi ma aka sa wasu, amma muna cakuɗe ba space a ciki. Kuma wanda ma muke ciki ɗazu ya kusan riftawa, sai aka ɗan bamu wani again.
Yanzu daga nan inda kuke, yaya tazarar zuwa ita bakin boda ko kuma Masar yake?
An ce minti 30 ne a mota, amma kuma su wa'inda suka ajiye min sun ce sai an cika musu kuɗi sannan za su ɗauke mu daga nan su kai mu boda.
Ma'ana yanzu har yanzu suna tare da ku da motocin ko kuma a juyawa suka yi motocin?
To bayan sun ajiye mu dai ba mu gansu ba, sai da washegarin ranar ne muka ga yaran motan wanda muke ciki. Sai shi ne yake gaya mana ya an ba su kuɗi za su kai mu can bodan, amma tun daga ranar ba mu ƙara ganinsu ba, tun ranar Asabar kenan wannan. So yanzu dai ban sani ba ko suna kusa ko kuma suna nesa ko sun juya.
To za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da Zainab Usman Dawo. Ana tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa, wato Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Likitoci da suka kware a fannin cututtuka a kasar Kenya sun fara gudanar da bincike akan gawarwaki sama da 100 na mabiya wata kungiya asiri ta addini da suka mutu da yunwa bisa imanin cewa yin hakan zai sa su sadu da Ubangiji. Jami'ai sun gano gawarwakin ne da aka binne a cikin wasu ramuka marasa zurfi a dajin Shakahola na Kenya. An samu mutane kalilan a raye amma suka mutu akan hanyar zuwa asibiti. Ya zuwa yanzu dai yara ne suka fi yawa a cikin gawarwakin da aka gano a cewar hukumomi. Paul Mackenzie Mfengi, wani tsohon direban tasi, shi ne ya kafa kungiyar a ƙarƙashin inuwar addinin Krista. Yanzu haka yana hannun 'yan sanda kuma rahotanni sun ce ya ƙi karɓar abinci da ruwa. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta kawar da matakan da ta ɗauka akan ƴancin mata na yin aiki da samun ilimi yayin da yake shirin yin taro da wakilan ƙasashe da dama a yau Litinin don tattaunawa akan halin da ake ciki a ƙasar da ke fama da rikici. A taron na kwanaki biyu da za a yi a birnin Doha na ƙasar Qatar, za a gana kan hanyar da za a bi don fara tattaunawa da gwamnatin Taliban bayan sabon matakin da ta ɗauka na haramtawa mata a Afghanistan yin aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin agaji, a cewar Guterres ta Twitter ranar Asabar.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, iyayen ɗaliban da yanzu haka suke makale a Sudan na ci gaba da bayyana damuwa da halin rashin tabbas da yaran nasu suke ciki. Hassan Umaru Tambuwal ya tattauna da wani mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban.
Ni sunana Abubakar Shitu Tudumada, local government Kano State.
Kana da yaro mai karatu a ƙasar Sudan?
Wannan haka ne, ina da yaro na mai suna Abbas Abubakar wanda yake karatu a ƙasar Sudan, karatun kiwon lafiya yake jinya kenan a takaice.
Kana da labarin inda yaron ka shike yanzu a nan ƙasar Sudan?
To garanti ina da labarin cewa yana babban birnin Khartoum na ƙasar Sudan, wanda kusan akalla wajen kwanan su hudu a gurin nan, wanda ma matsayin kusan sun shiga wani hali ba ci ba sha, haka suke a cikin wannan yanayi har kawai yanzu sai dai taimakon Allah da yasa shi ne jiya Asabar da dare an dauki kayansa an sa a mota da tabbata cewa in Allah ya so yau Lahadi wayo garin nan insha Allah za su taso zuwa kasan Masar.
To kai magana da shi da safiyar Lahadin nan domin jin kusan tashi da mota?
To gaskiya harkawa safiya ba su tashi ba, sai dai ban san yanzu ba.
Da yake kai magana da shi a jiya Asabar, waɗanne irin matsaloli na ya zayyana maka suna fama da su a nan birnin Khartoum a halin yanzu?
Gaskiya matsalolin da suke fama da su da kwana hudu zuwa yanzu, akwai lokacin da aka ba su notice cewa maza su gaggauta su bar garin nan, saboda haka su tura iyayensu su aiko musu da kudin mota akalla kamar 70,000 cikin daren nan, domin ko hankalin mu ya tashi kwarai a cikin wani al'amari tunda yanayin rayuwa da ake ciki yanzu a ce da talaka kawo kaza, wani al'amari ne kaga mai tsauri. To saboda haka ma muna kai koke-koke ga kasashen nan namu. Misali ni a Najeriya nake, ɗana dan Najeriya ne da yake karatu akalla ya kai shekara 5 yana karatu a wurin nan. Can Sudan crisis da suke faruwa tun lokacin albashi sun kai abubuwan da suka kara masa shekaru banda wannan matsalar da aka shigo a yanzu. Ubangiji Allah ya kawo mana dauki da sauran ƙasashen Afirka kuma da ƙasar mu ta Najeriya domin su tallafa wa yaran nan da za su zo gidajen mu lafiya, mu gansu da idan mu su gan mu iyayensu hankalin su ya kwanta, hankalin mu ya kwanta.
Shi wannan yaro naka dake nan a birnin Khartoum na ƙasar Sudan, me ya gama?
To magana ta gaskiya abin da yace bayan an ba su notice tashi daga daren nan zuwa safiya, labarin da yake bani shine cewa wani an yi harbe kwantawa suke ga yara suna suma, yara da manya ma, iyaye maza da mata wanda suke karatu a can ɗaliban mu na Najeriya ko na sauran kasashe da suke a gurin nan. Saboda haka sai dai kwantawa suke na rayuwa harbi a halin da ake ciki.
Ba a cikin waɗanda yake tare da su ba wanda harsashi ya samu a wurin?
To gaskiya an samu taimakon Allah, da gaya mun wani harsashi ya same shi ba.
To yaya batun abinci da wurin kwana?
To magana abinci akalla da gurin kwana akwai matsaloli a kansu, domin kuwa akalla rannan ya kai kwana biyu tun baro wasu jihar Getafe gunda yake kenan, matsayin kwana biyu bai ci abinci bai sha ruwa ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ta gaida Hassan Umaru Tambuwal da tattaunawar su da ɗaya daga cikin ɗaliban Najeriya da ke Sudan. To a makwabciyar ƙasar Najeriya wato jamhuriyar Nijar kuma, yayin da sauyin yanayi ke ƙara kawo cikas ga samun isassun ruwan sama domin ayyukan noma da kiwo, wata kungiya ta kasa da kasa ta shiga ran gadin horar da manoma da ma mazauna yankunan karkara kan yadda za a tunkari wannan matsala. Ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
A daidai lokacin da ake ci gaba da shatta ta zafin da ya kai ma'aunin Celsius 45 a Inuwa a yankin Sahel sanadiyar rashin ruwan sama da magurgusowar hamada wata kungiya ce mai suna MBR da ke samun tallafi daga DOB da ta shahara a kasashen yankin Sahel wajen raya karkarar da tattagayyari ta hanyar yin sassaben zamani da zai raya itatuwa domin samun ruwan sama masu yawa tare da dawowa da dabbobi da tsuntsaye da ciyawa wa makiyaya. Abinda zai kyautata rayuwar manoma da makiyaya a karkara. Malam Ali Neno shine shugaban wannan kungiyar ta MBR dan Saga.
Wanda ONG wanda ake cewa MBR kungiya ce mai zaman kanta wanda aka kirkira ta can cikin yankin dan Saga jihar Maradi yau kusan shekara 21 babu da aka kirkira ta. Kuma dalilin kafata saboda yin wanga aiki na yin sassaban zamani. Tunda ita wanga kungiya mazauna karkara ne suka kafata saboda sun shigo cikin wasu matsaloli na karamcin itatuwa da kuma karamcin abin da karamcin ciyawa da karamcin abubuwa da yawa na yanayin karkaranmu wanda ta wagga hanyar da ake so a shiga aikin sassaban zamani muka samu muka shawo kan wannan matsalolin da muka fuskanta. Bayan mun ciwo kan wannan matsaloli ta hanyar sassaban zamani sai muka girka kanmu muka maida kanmu wannan kungiya wanda ake cewa MBR wanda take kama ma mazauna karkara bisa ga ayyukan na sassaban zamani.
A nasu bangaren magajin garin Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar Malam Mano Asuman a lokacin da wannan kungiyar dabba kunce su cewa yi sun gani sun shaida game da ayyukan wannan kungiyar na raya karkara.
Alhamdulillah mun ga sakamako dan yau duk wanda ya yewaya cikin karkaran mu za ya ganin an samu sauyi tun lokacin da wannan project ya saka. Kowa san cewa yau yanayi abinda ake ciki dole sai an maida hankali saboda zaizayewar kasa karamcin itatuwa ya kawo shekara ta zaka lokaci ana samun karamcin ruwa ana samun rani ana samun hamada tana bunƙasa.
Kasancewa tafiyar wannan kungiyar mai raya karkara na da matukar muhimmanci ga al'ummomin kowace ƙasa shi nasa hukumomin jamhuriyar Niger shiga wannan zancen ta la'akari da canjin yanayi da fama da karamci ko ambaliyar ruwa. Shi yasa shugaban gundumar birnin Kwanni Malam Ralisu Alili ya bawa wannan aikin na raya karkara tare da kiyaye kashe itatuwa.
Kun san dan Adam da Allah ya sako shi cikin duniya ba shi kadai bane, cikin inda yake akwai itace ko dabbobi waɗanda suke tare da mutane akwai dabbobi na dashi ko akwai ruwa. Kenan dan Adam duka cikin inda yake duka waɗanda abubuwa shi ne kun san ko dabbobin dashi akwai doka wadda ta hana ana kashe su. Su ma suna da umhani cikin karkara paske kun gani tenere da babu itace ana hadari.
Sake raya karkara ta hanyar sassaben zamani tuni dai ya samu kyaukyawan tarbe daga hukumomin jamhuriyar Nijar da suka rigaya suka dauki kudurin doka da ke kashe di ga duk wanda ya tabi ko ya kashe itacen da ake tattale ta hanyar sassaben zamani. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida na birnin Kwanni. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayin mushi.
Ma sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kokarin da masarautar Kwantagora ke yi na inganta ilimin zamani a masarautar. Ha kuma za mu leka kasar Sudan da zaka rikicin cikin gida ke neman kasara kasan domin jin halin da daliban Najeriya ke ciki. Naku baban Jibrin ke fatan za a yi sauraro lafiya. Sanin kuwa ne dai cewa arewacin Najeriya na fuskantar matsaloli da dama, sai kuwa har da na tabarbarewar ilimin zamani. Wannan nema ya sa masarautar Kwantagura da ke jihar Niger ta kafa wani kwamiti na farfado da ilimin boko a masarautar. Wannan kwamiti da ya kunshi tsofaffin yan boko da walau da suka rike mukamai daban-daban a can ba, ko kuma har yanzu ma suke rike da irin waɗannan mukamai. Kwamitin wanda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagura Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya kafa, ya ce sun kafa kwamitin ne domin kokarin cika gurbi ko ratar da aka baiwa yankin arewacin Najeriya ta fuskar ilimin zamani. Saboda haka yayi fatan yan kwamitin za su baiwa mara dakunya.
Muna kyautata zaton cewa duk wasu membobi da ke cikin wannan kananan kwamiti na wannan kungiya za su yi bakin kokarinsu wurin sauke nauyin da wannan masarauta ta danga a hannunsu.
Shi da wannan kwamiti na ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger Ambassador Amir Musa Ebeto Santarakin Kwantagura, wanda kuma ya sha alwashin ɗaukan matakan da suka kamata na tunkarar wannan matsaloli.
A idan ka lura da wannan yanki namu, za ka ga idan aka yi maganar education, to a gaskiya ba yanda za a yi mu haɗa kanmu da sauran yankuna. Ganin wannan ne shi kanshi mai martaba da yan majalisar suka ga ya kamata su kafa wannan kwamiti, domin saboda surata ya mata watan zakulo hanyoyi na yanda yake za a ƙara ci gaban ilimi a wannan yanki.
Shi ma bangaren sa kwamishinan kiwon lafiya a jihar Niger Dr. Muhammad Makun Sidi ya ce matakin da masarautar Kwantagura ta ɗauka abin koyi ne ga sauran masarautu na yankin arewacin Najeriya.
Abu na fari da za mu yi ciki shi ne mu nuna kishi cewa wannan ƙasan tamu ce, ba mu da wata ƙasa da za mu je, ba mu da wani wuri za mu je mu ci samun ma wani ci gaba illa ƙasanmu. Kai na kira cewa mu nuna kishi, mu nuna kurjini, mu nuna abin da ake ce ma commitment.
To daga jihar Niger sai kuma mu ketara zuwa ƙasar Sudan, inda yanzu haka dubban ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar ta Sudan suka shiga wani hali na ƙaƙanikayi sakamakon rikicin cikin gida da ya barke a ƙasar ta Sudan, da kuma kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na dawo da su gida, bayan da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na dawo da su gida ya citira. Yanzu haka dai akwai dubban ɗalibai ƴan asalin Najeriya da ke kan iyakar Sudan da kuma ƙasar Masar, bayan da ƙasar Masar take amincewa da ɗaliban su shiga ƙasarta domin a ɗauko su daga can zuwa gida Najeriya. Haka kuma akwai wasu ɗaliban da har yanzu ke zaune a jami'o'in nasu a cikin Khartoum, wato birnin da yanzu haka ya zama filin daga tsakanin bangarorin janar-janar guda biyu da ke fada da juna. Ga dai abinda wani ɗalibi da bai ambaci sunansa ba ya shaida mana ta wayar tarho daga birnin Khartoum a Sudan dangane da halin da suke ciki.
Wallahi matsalar take faruwa mu dai har yanzu muna nan, motocinmu yanyi abin kaman by state by state ne aka yi bangaren motoci, wanda ba su cika ba sai a haɗa state biyu ko koko a ba su mota. So jiya motoci sun zo kamfani biyu ne za su hau. Kamfani biyu ne suka kawo, kamfani biyu aka ce musu za a ba su advance. Yanzu maganin kima ga yana an yi harbi nan gaban jami'a, yana nan jikin wannan stop na bakin kofar jami'a ina bakin wajen. So ƙarshe motocin kamfani biyu, kamfani ɗaya sun ce su sai an ba su advance, ɗaya kamfani kuma sun ce su sai an ba su kuɗi. Wanda ba suka ce sai an ba su kuɗi tun jiya, tun da aka yi lodi jiya, kamar haka muna cikin wannan matsala. Don haka har zuwa yanzu magana nake maka, ƙarshe su wanda suka ce sai an ba su kuɗi sai fita suka yi, sun kwashe motocin su don kusan ƙwaya 12 tukunna. Yanzu muna jira ne, yanzu ɗaya ma motar ta shigo, muna jira ne a kawo mana motoci, ko ba gaskiya ba. So shi yasa ba inda muka je. Kuma waɗancan na bakin boda suna bakin boda, wannan magana na kira maka suna bakin boda, balma mutumin da yake da kamfanin wanda ya karɓe fasfot ɗin ɗalibai. Ina da fasfot, ina da nan shi da shi muke magana, Liwa Ibrahim su da shi muna magana da shi. Ya karɓe fasfot ɗin mota ne, yana da mota shida, ɗaya mota uku tashi ce, ɗaya mota uku kuma ta abokin shi, sai zamto shi kaɗai iya da mota shida. Mota shida ya ɗauka duk mota an bashi advance, a wannan mota shida ɗin an bashi advance na $56,000. Abin da ya rage mai na wannan mota shidan kuɗin da za a bashi $100,000 da $8,000, abin da ya rage ba a bashi ba, kuma har yanzu ba a bashi ba, ban tunanin an bashi ba. Shi yasa ya karɓi fasfot ɗin mutane ya rike. So da haka yanzu haka magana nake maka, kuma bakin boda ɗin suna nan, ma'aikatan embassy ba wanda ya je, ba wanda ya je. To jiya da dare ma suna mana magana, wai za su tura mun ta Bar Sudan. Bar Sudan ma da yawa akwai wanda sun je ta Bar Sudan din ma abun bai yi ba sai ta ga darif suka sake komawa to daga mun je barsudan din ma shege darin ce kuma duk barsudan din ma zanan din diri diri to daga shine muka ce ba mu yadda ba sai ta hanyar Masar din ta hanyar Masar da saboda haka suka ce tun farko saboda akwai wanda sun tura iyalansu iyalansu suna can bakin boda su suna nan akwai waɗanda dalibai wanda matansu suna can kuma da yara sannan kuma ruwa ga rura na ruwa kwaya ɗaya irin karaman ranar safiya din nan alfi ne kwaya ɗaya kilo na nama miliyan goma kilo na kifi miliyan bakwai miliyan takwas so wallahi wannan shine halin da ake ciki dan haka ma'aikatan embassy wallahi da Najeriya ba su da imani shugabannin ba su da imani ba Allah a cikin al'amuransu ba Allah a cikin al'amuransu don saboda ba ƴaƴansu bane so yanzu dai ga halin da muke ciki kaji abin da muke ciki Najeriya motoci su zo kuma sannan in muharraka za mu yi muharraka in sun karo so yau muharraka yau in ba su karo so ba muna nan cikin jami'a
da masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai bako na gaba idan Allah ya kawo za mu dora a madadin abokin aiki na Mustapha Nasiru Batsari sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham naku baban yarji prin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi
to madalla gaida baban gida Jibril yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne bako Umara Kandilwa a jihar Difa Jamhuriyar Niger kace yau ne ranar ma'aikatan duniya fatan alheri ga ma'aikatan biyoyi Hausa baki ɗaya da fatan kuna yin wannan biki lami lafiya sauran ma'aikatan ƙasa ta Niger ina muku fatan alheri a gare ku baki ɗaya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani mai lengi-lengi yalwa ya wuri kai ko cewa kai muna taya ma'aikata a duk fadin duniya murna zagayowar ranar su da Majalisar Dinkin Duniya ta ware musu da fatar mahukumta za su yi amfani da wannan dama wajen inganta wa ma'aikata rayuwarsu sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da Magaram Jamhuriyar Niger mai cewa ma'aikatan duniya muna muku murna zagayowar wannan rana ta 1 ga watan Mayu wadda hukumar kwadago ta duniya ta keɓe a matsayin ranar ku ina taya duk ma'aikata da suke aiki da gaskiya fatan Allah ya ƙara musu kwazo da nasarori akan aikinsu da kuma fatan Allah ya tilasta wa duk waɗanda aka yi wa aikinsu biya ma'aikatan hakinsu Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne baban dimamman bandi kace ya kamata al'ummar duniya mu taya al'ummar Sudan addu'a Allah ya kawo musu zaman lafiya tare da mu ma baki daya Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa amin to ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a takaice bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsakaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i 72 dama an cimma yarjejeniyar tsakaita wuta amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita yarjejeniyar ta buƙaci bangarorin su ba mutane damar fita daga yankin kuma su bude hanyar da kasar za ta iya samun agajin jinkai amma aka ci gaba da fadan kowane bangare dai ya zargi ɗayan da laifin saɓan yarjejeniyar. Rasha ta harba makamai masu linzami guda 18 a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin. Ukraine ta ce ta daƙile 15 daga cikinsu. Rahotannin farko da aka samu daga Kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rayuka ba a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Haka kuma a cikin dare Rasha ta kai harin makami mai linzami a kan birnin Pavlohar da ke gabashin Ukraine ɗin. A yau Litinin sojojin Isra'ila suka harba wani matashi Bafalastini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan da aka mamaye a cewar ma'aikatan lafiya ta Falastinu. Wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin Tambara. Nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan Isra'ila wacce ke kai hare-hare a cikin dare a garuruwa da ƙauyuka da ke yamma da kogin Jordan wani mataki da ta ce na daƙile 'yan ta'adda ne.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakacin shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. wani daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu na yanzu wato Julie Letters Gresham da engineer mu ni Murtala Faruk sanin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.